sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asari yan Laraba 13 ga watan Satumba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16 21 25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad da Lal da Niya sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi Ghana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci Baba Yako makeri ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin saduwa da ku a wannan shiri namu kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai
Bill Gates mai kamfanin Microsoft ya ce kasashen duniya na samun gagarumin nasara a bangarorin mace-macen yara da cutar HIV da kuma matsanancin talauci amma idan Amurka da wasu kasashe suka danya taimakon agajin da suke badawa wannan ci gaban zai rage Daya daga cikin shugabannin jama'a na kasar Myanmar, Aung San Suu Kyi, ta soke zuwa babban taron majalisar dinkin duniya yayin da take fuskantar suka daga kasashen duniya akan yadda take tankarar tashin hankalin da ke faruwa a yammacin Myanmar. A Somalia kuma wani hari ta sama da Amurka ta kai yau Laraba ya kashe akalla ƴan kungiyar Al-Shabaab 6 a kudancin kasar.
To bayan kun gama jin labaran za ku ji batun wani hari da ake zargin ƴan fafutukar kasar Biafra suka kai ma wasu ƴan arewacin Najeriya mazauna yankin su.
Yanzu mun fara samun gawawaki an fara kawowa.
Kamar ga nawa aka kawo muku yanzu.
Yanzu an kawo gawa kamar guda hudu na mutanen Bauta da su.
To bayan haka kuma zabayoyi a Najeriya sun koka akan nuna musu kyama abinda ya kai su ga shirya wani gangami don bayyana damuwar su. Muna kuma dauke da rahoto akan goyon bayan da hukumomin birnin New York suke baiwa yara kanana da aka shigo da su Amurka tun suna kanana biyo bayan soke dokar da ke ba su kariya da shugaba Donald Trump yayi. Lada Ibrahim Ayawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasashen duniya na samun gagarumin nasara ta bangarorin mace-macen yara da cutar HIV da kuma matsanancin talauci amma idan Amurka da wasu kasashe suka janye taimakon agajin da suke badawa wannan ci gaban zai rage a cewar Bill Gates mai kamfanin Microsoft. A yau Laraba ne gidauniyar Gates ta fidda rahoton sakamakon abubuwan da take yi na shekara-shekara karan farko wanda kuma yayi hasashen abubuwan da za su faru nan da shekarar 2030 bisa waɗannan ma'aunan tare da yin la'akari kuma da wasu muhimman abubuwa kamar samar da kuɗaɗe. An dai yi wa wannan rahoton taken goalkeepers. Bayanan da gidauniyar ta Gates ta samu tare da taimakon cibiyar alƙalaman kiwon lafiya ta Jami'ar Washington ya nuna an samu gagarumin ci gaba a muhimman bangarori. An samu raguwar yara wato yawan yara da ke mutuwa da mace-macen da suka danganci cutar da ke karya garkuwar jiki da suka ragu da kusan rabi tun bayan shekarar 2005. Haka kuma an samu raguwar talauci daga kashi 35 zuwa kashi 9 daga cikin 100. A lokacin wani taro da aka yi ta wayar tarho, Gates ya danganta nasarorin da aka samu da kokarin da gwamnatocin duniya suka yi don tunkarar matsalolin da kuma yin sabbin dabarun jinya.
Ɗaya daga cikin shugabannin jama'a na ƙasar Myanmar, Aung San Suu Kyi, ta soke zuwa babban taron majalisar ɗinkin duniya yayin da take fuskantar suka daga ƙasashen duniya akan yadda take tunkarar tashin hankali da ke faruwa a yammacin Myanmar wanda ya tilastawa kusan mutane 370 musulmin ƙabilar Rohingya su arcewa zuwa Bangladesh. Mai magana da yawun gwamnatin ƙasar Zaw Hite ta faɗa a yau Laraba cewa Aung San Suu Kyi wadda ta taɓa samun lambar yabo ta Nobel Peace za ta kasance a Myanmar don magance zaman fargaba da ake yi a ƙasar. Aung San Suu Kyi wadda ake kallo zakaran gwajin dafi a fannin demokradiyya saboda tsare ta da aka yi na tsawon shekaru 10 ƙarƙashin tsohuwar gwamnatin sojan ƙasar. Amma kuma yadda take nuna halin kunkula game da kunci da 'yan Rohingya a jihar Rakhine ke ciki ya da kuma yadda ta yi watsi da rahotannin irin halin da ake ciki tana cewa rahotannin jabu da ake yi a don daukaka muradun ƴan ta'adda ya janyo Allah wadai daga gwamnatoci da kuma ƴan rajin kare haƙoƙin bal'adama ciki har da wasu daga cikin waɗanda suka sami lambar yabon ta da wace ita kuma ta samu ta Nobel Peace Laureate.
To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani hari ta sama da Amurka ta kai yau Laraba ya kashe akalla ƴan kungiyar Al-Shabab 6 a kudancin Somalia a cewar wata sanarwa da rundunar sojan Amurka ta fadda. Harin ya faru ne kimanin kilomita 260 da kudancin Mogadishu babban birnin kasar a cewar sanarwar da rundunar sojan Amurka a Afirka ta fadda duk da dai sanarwar bata bada ƙarin bayani ba. Kuma harare ta sama guda uku da aka kai an kaddamar da su ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayyar Somalia a cewar sanarwar. Harin da aka kai yau Laraba shine hari na 12 da aka sanar wanda dakaran Amurka suka kai akan ƴan kungiyar masu alaka da Al-Qaida a Somalia tun daga ranar 1 ga watan Yuli. A can kasar Afghanistan kuma rahotanni sun ce akalla ƴan sanda biyu sun mutu yayin da wasu mutane da yawa suka jikkata a lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kofar shiga wani filin wasa a birnin Kabul. Jami'an kasar sun tabbatar da aukuwar lamarin a lokacin wasan Shpakiza na kungiyar wasan cricket da aka yi yau Laraba, amma ba a samu tabbacin lamarin daga wata kafa mai zaman kanta ba game da yanayin harin da kuma waɗanda suka rasa rayukansu a harin.
Majalisar Dokokin Amurka ta zartar da wani kudirin haɗin gwiwa wanda ke nuna shugaba Donald Trump ya nuna rashin amincewarsa ga kungiyoyin da ke nuna kiyayya ga wasu da masu goyon bayan wariyar launin fata da tsatsauran ra'ayi da nuna kyamar Yahudawa da kuma Turawa da ke ganin sun fi kowa a ƙasar. Majalisar Wakilan Ƙasar ita ce ta zantar da wannan kudirin jiya Talata kwana ɗaya bayan da Majalisar Dattawan Ƙasar ta amince da kudirin. Matakin yanzu ya rage ga Trump wanda aka ceceka akan martani game da tashin hankali da ya faru a wajen wani gangami na wasu Turawa masu kyamar bakar fata a garin Charlottesville da ke jihar Virginia. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. A wani harin da ake zargin ƴan fafutukan kafa kasar Biafra da suka kaiwa waɗansu ƴan arewacin Najeriya da ke zaune a yankin su wanda ya kai ga kafa dokar hana fitan dare da gwamnatin jihar ta yi ya yi sanadin hasarar rayuka. Ga wakilinmu Lamido Abubakar da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar dai ta kafa wannan dokar ta hana fitar dare ne a garin Na'aba daga karfe 6 na safe zuwa karfe 6 na yamma, haka kuma dokar za ta dauki kwanaki 3. To sai dai kuma duk da haka ɗan asalin arewacin kasar da aka kaima wannan farmakin sun koka cewar suna cikin fargaba kuma rayuka da dama sun salwanta tare da jikkata a sakamakon wannan farmakin na ƴan rajin ballewa daga Najeriya don yunkurin kafa kasar biya fara. Gama abinda wasu ga nauke cewa dangane da wannan lamarin.
Alan Salo shugaban kasuwa Albasa Abba. Yanzu mun fara samun gawawaki an fara kawowa.
Kamar gawa nawa aka kawo muku yanzu?
Yanzu an kawo gawa kamar guda 4 na mutanen Hausa. To yanzu mun samu wani kabari, wani wanda an ka kashe, an ka yage, an ka turbude shi. Mun je mun tonake shi, mun gane shi na Ibrahim ne kuma daga Shigawa. Tare da dife wani anguwa muka je da yaransa. Zuwa yanzu akwai mutum 45 a asibiti. To yanzu gaskiya muna zama tsatsa. Don yanzu magana ga nake da kai muna nan tsaye da inda motar arewa ta zo za mu tare ta mutsaye da ita nan kasuwar Albasa ta Abuna tare da sojoji.
Jihar Rivers da ke yankin Niger Delta ta ma an samu irin wannan farmakin kan al'ummomin arewacin Najeriya da ke zaune a jihar ta Rivers. To sai dai kuma bayanai sun tabbatar cewa an samu lafawar lamarin bayan da hukumomi suka dauki matakan da suka kamata. Gama abinda ƴan asalin arewacin Najeriya da ke zaune a jihar Taribas ke faɗi.
Ibrahim Adamu Ahmad mazaunin River State yanzu su muna da wanda aka mutane 38 wanda suna kwance duk rauni ne jikin su sannan kuma akwai kuma wanda wuta ta ci shi amma bai mutu ba ya survive amma a yanzu halin da ake mun yi magana da jami'an tsaro sai riga sun shiga gurin kuma muke tambaya cewa to sirrin da za su rama al'umma yanzu kuma mu muke zauna a River State muke harkokin mu ko kuma sojojin Hausawa ne dukan su zalla ko kuma dai sojoji ɗan Najeriya amma ka dan federal government ne sai akan mallam Bahaushe ne da yake zaune yake neman abincin sa za a zo a haushi a kama mana illa da sauransu to yanzu dai wanda suke gurin da mun tura mu da muke cikin gari ko muna zaman tsardar gaskiya game ga wannan abu
to rundunar ƴan sandan Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane uku a arangamar da aka yi a garin Abana jihar Abia Musa Hussein Hassan Karma shine mataimakin babban sufeto janar na ƴan sandan Najeriya dake kula da shiya ta tara kuma ga abin da yake cewa
mutane uku sun mutu a Aba
amma akwai wasu da aka ce da dama sun jikkata ko an kai su a asibitoci
duk wanda sun ji suna da ciwo suna a asibiti tunda mutane sun mutu dole akwai wanda za su samu ciwo akwai wani ne sajin ma an ji shi ciwo an kai shi a
wani jami'in tsaron ku kenan to ran kai da yanzu wannan doka da aka kafa ta hana fita daga karfe 6 na safe zuwa 6 na yamma kamar wata hali jihar Abia take ciki
wurin da mutane sun mutu duk wanda an same shi wurin kuma ba kamata a same shi a wurin ba dole za a yi tambaya
Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
Allahu sarki mai rama rubun kai sarki dare ka ka taimake ta
to madalla a gaida Abubakar Lamido Zabayoyi a Najeriya kuma sun shirya wa masu shari'a taro don bayyana musu damuwa da suke ciki sakamakon nuna musu kyama da kuma take musu haƙoƙi a matsayinsu na 'yan ƙasa. Wakilinmu Saleh Shehu Ashaka na da ƙarin bayani.
Ƙungiyar Kare Haƙƙin Zabiya ta yi taro na musamman don jan hankalin al'umma cewa haihuwar Zabiya ba wata illa ba ce ga al'umma kuma su ma mutane ne kamar kowa. Taron dai ya samu halartar masana da jami'an shari'a don ƙara fayyacewa mutane halin wariya da zai yake fuskanta wajen rashin ɗaukar su aiki ko ma kyamar mu'amala da su. Babban alƙalin kotun birnin tarayyar Najeriya Abuja Justice Usman Bello ya halarci taron da nuna takaicin yadda aka hana wani zabiya gurbin aiki.
Saboda irin abin da aka bayyana yana da kyau kafin kai maganin abu ai sai ka san inda matsalar take. Saboda haka taron zai ƙara musu ilimin laluran da waɗannan mutane suke fuskanta saboda ka wannan taro yana da muhimmanci don ya zama kaman fadakarwa ne da jawo hankali musamman ga misali da muka gani wannan an dauke shi ya ji har yayi training an sanda kuma yayi rawar gani a wajen training din amma a ƙarshe an hana shi takardar daukan aiki kaga wannan ba daidai bane ba to muna fata da wannan kira da aka yi mutane za su fadaku su gyara zamansu akan dangantakansu da irin waɗannan mutane da suke da wannan matsala.
Ɗaya daga ɗimbin zabiyan da suka halarci wannan taro, Donald Tempe, ya koka ga yadda ya ce al'umma na nuna musu wariya.
Ta muna so mu ba mu hukuncinmu ne, ana ji mana sosai a cikin gari, so muna so mu sayantar da ma jama'a su kara ba mu girma sosai, ana ci mana mutunci sosai. So muna kokowa don mu samu ƙarfinmu a ƙasa gabaki ɗaya. Ba mu so wani ya wulakantar da mu, so muna so mu sayar ma jama'a abubuwan nan da yawa. Muna so lauyoyi da su ya hukuma, muna so mu koyantar musu inda halin da za su yi su sarrafa ma mutane kara ta yi ci mana ƙasa. So muna magana, muna so mu yi wannan abu da yawa su mutanenmu su samu ƙarfinsu sosai a ƙasa.
Zabiya dai yana da ƙalubalen gujewa zafin rana da kan cutar da fatarsu. Saleh Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Allah karimu gani arrahimu, sirai dare ganna sirai rana
ɗan adam. A gaida Saleh Shehu Ashaka. Bayan shugaba Donald Trump ya soke dokar da ke bayar da kariya ga ƙananan yaran da aka shigo da su Amurka tun suna 'yan ƙanana kenan da ake kira DACA a takaice. Magajin birnin New York Bill de Blasio ya tura jami'ansa ga irin waɗannan mutane suna tabbatar musu da goyon bayan hukumarsa. Hajiya Ramatu Ahmed, ɗan rajin kare haƙƙin 'yan nahiyar Afirka da suke zaune a birnin New York ne, tare wacce take tare da jami'an na hukumar New York, ta mana bayani akan wannan batu kamar haka.
Abinda mayormu de Blasio na New York ye fada shine weba yaron da za deport a cikin New York City. Shesa yaran nan da suke nan su rest assured kama ba wanda zai cire su koko ba wanda zai ce musu aikin da suke yi su bar aiki koko su koma garin da suka fito koko ba su drive because ba su da documents na ba su samu driver's license balle su drive duka ya ce musu kama kasu damu New York City yana bayan su kuma ya protecting su.
To Hajiya, an san irin abubuwa haka yana faruwa ne daga government ko kuma na federal government kenan. Ya kike ganin jiha ko kuma New York za ta yi ta hana wannan abin da shugaban kasa ya ce ayi?
Kasan federal government na da power sosai, amma state kuma na da power shi. Kuma mutane New York, da yawansu da manyanmu da politicians mu du suna bayan yaranmu. Don wannan magana tausayi ne. Yaro da aka kawo shi gari, yaro bai sani gari na baban shi mai fito, bai taba ma zuwa wajen ba. Ya zo garin ga shekara 3 ko ko shekara 10. Yau a ce kamar yaro bai iya aiki nan. Kasan damuwa ne. Shi saboda nan duka nan, tausayi na nan. Wannan yasa State of New York suka samu support mutanen New York suka ce kamar a'a, wannan ra'ayi bai dace da su, amma su suna bayan yaran nan ne. Yaran sun zo su zama cikin garin ba wanda zai kore su, amma kuma mayor ya ce musu su make sure kama ba su break wani law, su bi kaida yanda ya kamata.
To Hajiya, kowaye duba ainihin taron yan jarida da magajin birnin New York de Blasio yayi, kowa ya ganki kina dabtse bayan shi. Me kike jin su waɗanda suka zo wurin wannan taro suna faɗi game da maganan da shi magajin birnin New York yake faɗa?
Maganan da ya ban tausayi ne wanda ke karkashin daka, shi ma ya samu wannan taimako, sannan ya samu ya je su har ya samu ka doke shi aiki daga ofisin mayor. Ya gwada yanda ya dace, yanda wannan abu ya sake ra'ayin shi. Shi yau a zo a ce kaman za a cire wannan abu hannun shi. Ya kawo damuwa. To kuma muna da cikin community Africa, muna da yaranmu da yawa wanda su zo garin ga ba su ma san kan ba su da takarda ba, fashe za su university. Shi a ce musu kama ba su da takarda, ba su da social security number. Shi sa ba su iya su je college because ba su samu support, ba su samu financial support. Don shi wannan abu ya kawo damuwa kwarai.
To Hajiya, da yake ku kuna da kungiyoyin wato rajin kula da haƙƙin mutanen Africa da suke zaune cikin New York, ko kuma kungiyoyi me za ku yi game da wannan magana da ainihin magajin birnin New York ya faɗi akan maganar shugaban kasa?
Mu dai namu ne office mayor ya ce we aje masallataiya, aje wuraren jama'a kamar yanda suka zo yau yan kasa, sun sake zuwa kuma ran ladi, su bar mutane mu su gane ga abin da ke tafiya. Don information shine power, mu san inda ake the state of New York, mu san inda ake the federal government, kai wanga alamari. Sannan kuma mu Africans, mu da kanmu ya kamata mu tashi mu tsaya, mu zama mu kaimu yaki cikin wanga magana. Don akwai yaranmu da yawa da suke cikin wanga magana, kuma kanmu za mu ce kaman don wani ya zama citizen, inda ke citizen, yaranka citizens, shi yasa ke ba ruwanka. A'a, ya kamata wayanda suka zama citizens su tashi su tsaya su support wayanda ba su zama citizens ba.
There's a place in your heart and I know that it is love.
Kuma dalla a gaida Hajiya Ramatu Ahmad. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 10:11 ne da minti 18 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma sauraro da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muka saba tattaunawa da dadan da ba Amurkawa ba suka shigo Amurka daga wasu sassan duniya daban-daban domin zuwa nan saboda neman abin zaman gari. Yau shirin na ci gaba ne da tattaunawa da wani bawan Allah dan Afirka mai suna Muhammad Awol dan asalin kasar Ghana amma mazaunin jihar Virginia da ke nan Amurka. Kuma idan ma saurare na biyar da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda na tambayi Muhammad Awol shawaran da zai ba mai sha'awar zuwa nan Amurka domin neman sauyin rayuwa. Kamar yadda shi ma yazo, kuma yana cikin mana bayani ne sai lokaci ya muna halin nasa. Yau a kan wannan batu za mu dora.
amma wai a taso ba wani sana'a har kawai za a taso to wannan dai ban bada shafa annan na biyu in me shi kuma na da wani nayi gida wanda ke kama wani abu to ina ganin kaman bai ni ya tashi zo nan don gaskiya in ya shigo zai da na sani rayuwar zai soma ne daga kasa kuma kaman bai taba yin rayuwa ba
a me yasa tun da ka ce komai ana samu da sauki
eh abin da yasa su gari yanda suka tsara garin game da yanda ni na sani ne ko mai kazo da shi akaflas ko da kai likita ne in kazo su amurka komin su suna da irin nasu yanda suke so cikin gare su sai sa in kazo sai ka sake yi ya zama irin nasu baka zuwa da naka haka kawai gaba dai sai ka zo ka kama sana'a baya ko da mu dauke shi ma tuki ma driving license da zaka fito da shi gida ko da international ne bai aiki garin ga amma international garin ga na aiki kasan waje yanda shi amurka suke kenan
kace sai ya koma da kan yana da wani abin da yake a gida da yake samun kudi kuma ya zauna to kenan rayuwar gida ya hinan dadi kenan
no ban cewa ya fi nan dadi she ne wahala to wahala ne kuma ne nan gan kuma wahala ya fi gida to wani bangare dai yes na yadda kamar ya fi nan dadi in kana da nayi na'am
to me yasa kace
domin kamar yanzu haka firan nan da muke yi ma haka yanzu zan tashi da safi karfe 6 kan 6 da rabi ya kamata na bar gida na kama hanya dan shi maganar ga da muke yi ma jiki na rawa ina sauri mu gama sa'annan yanda muke gida suke samun lokaci su zauna mutun ya zauna gindin dining table ya ci abinci cikin kwanciyar hankali ya sha ruwa ya yi fira nan saboda aiki da lokacin da ya kamata kai wurin aiki ka fita wanga aiki ka kai ba mu da wannan lokacin zama ma a ci abinci cikin kwanciyar hankali dukkan su ba su komai rawan jiki ne ana guje-guje cikin garin kana fama ka beat time gida kuma ba haka bane komai cikin kwanciyar hankali na'am
to amma yana ana samun kudi ana kuma samun biyan bukata idan aka kwatanta da gida ba za ka aiki a ce an kai karshen wata ko kuma lokacin biyan ka albashi yayi ba a biya ka ba
a wannan wannan bai faruwa gare ko da ya faru domin ina tunai wani kwanakin baya na taba aiki bakwai biyu ya kai albashi na bai zo ba amma da na sanar da supervisor na ce ai gashi ni ban samu ceki na ba nan da nan aka koma officing director aka ji aka zana ceki da hannu an ka kawo min ba abin da suke ba su wasa da batun kudin ka domin sun san kai ma kana da wasu bukatu da ya kamata ka je ka kwantar da su gida kuma mallam sai ka ji wai an yi wata uku wata shida wai ba biya masu aiki ba
to ya magana wurin zama shi ya samu shi yake saukin shi ko wahalan shi ina nuna muhalli
wurin zama
kaman gida haka samun gida wurin zama ya sauki shi ko kuma ya wahalan shi yake
wallahi yana da sauki samun wuri yana da sauki shi ne mai yanzu ko gobe da safe na tashi ina neman daki da zan zauna na riga na shiga ran ta office na zauna tambaye dan kananan tambayoyi za su yi min kawai su duba albashin da nake samu wurin aiki wanda zai dace da ni da irin dakin da zan samu shikenan an gama ba wani dillali ba komai kare gida kuma sai da dillali sai da dillali
Muhammad Aula ya ce iyali suna nan.
Na'am.
To rayuwa da iyali yaya ka gan shi tunda kai wani rayuwa ba iyali wani lokaci can baya.
Haka. Rayuwa da iyali kuma shi kuma yana kashe biyu. In ka gamu da iyalin koko iyalin da kuka fahimci juna to wallahi rayuwar zai kwanta muku yanda kuke so. Amma an gamu da wani iyalin kuma da ba fahimci juna ba kullun tashin hankali to shi kuma zaman garin zai fita ranka.
Me yasa?
Inde ba kwanciyar hankali. In ba kwanciyar hankali shine ne kamar game da bodo mafi yawanci ma wurin kudi mace na aiki namiji na aiki mace na samu namiji na samu sai kowa hankalin kowa na ta wani bangare daban idan tana duban ga abin da zan yi da kudi na shi kuma yana ganin kamar ai haka ya kamata sai kaga yana kawo gaddama har ya bari ba zaman lafiya. Amma in ya zo ya dace domin su kaga kamar mutanen garin mutum shi da iyalin shi ke komai suke gamawa duk abin da za su yi duka tare suke mu kuma al'ada mu ba haka bane sai ɗaya-ɗaya na zo da garin ga aka fahimci wannan ake yi don shi in ba shi sai kaga ba zaman lafiya
To amma wasu sukan zauna nan kuma sai ka tarar cewa waɗannan abubuwan da ka listafta da ka ce suna da saukin samu sukan musu wahalan samu.
Na'am. Da yadda da wani domin haihuwar garin ma da yawa su akwai su waɗannan ababen duka suka musu karfin sabu kuma duka ya fito ga ban son dai in use da kaman cewa in ka zama rago a lokacin da aiki ya fita hannunka to samun waɗannan ababen duka zai maka karfi amma har dai akwai sana'an da kake yi wannan abin nan ba zai maka karfi ba.
To da ƙarshe Muhammad Awul ba masu sauraron mu shawara musamman wanda suke sha'awa ko kuma suke son zuwa nan Amurka.
Na'am.
Daga gida Afirka.
Kamar yanda na faɗi da farko na in mutum na da sha'awan zuwa Amurka gaskiya na Allah in dai akwai wani ilimi tare da shi gaskiya zai ji daɗin zama garin. In akwai sana'an hannu na kanka da mishin kuma yake tare da shi kuma zai bar ya ji daɗin garin. Amma har dai ya taso hannu banza shine ba sana'a ba komai yanzu zai shigo cikin garin to gaskiya na Allah ba zai ji dadi ba gari ne da yake ko yaya kowa yaya girabon shi amma in ka taso da sana'a shi kuma hanyar shi daban. Ba za mu hana wani ko za mu tsoratar da wani cewa kada ya shigo garin gaba a akwai opportunities hanyoyi daban-daban. Na'am wannan dai shi na sanar da mutum.
To ma sauri aka ce laifin dadi karewa yau kuma yau nan shirin zai ya kawo karshe gaba ɗayan sa sai wani sati a jimin wani sabon bakon yanzu amadin bakon namu Muhammad Awul dan asalin kasar Ghana mazauni jihar Virginia sai Chuba Hero Jodo ne da daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Awul ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Sakonmu na farko a yau yace matakin shiga yajin aikin sai baba ta gani da ƴan kungiyar kwada goreshin jihar mu ta Zamfara suka dauka shine mafita ga bukatun da ƴan kungiyar ke da su ga gwamnatin jihar. Muna kira ga ƴan kungiyar da kada su kuskura su janye wannan yajin aiki har sai gwamnatin gwamna Abdulaziz Yari ta biya musu bukatun su. Sako daga Muhammad Salihu kauran namo da Zamfara. Wannan sakon kuwa yace hukumar custom kuna kokari sai dai ƴan Najeriya muna cikin zulumin jin wake da alhakin shigo mana da irin bindigun da kuke kamawa a mabambantan lokuta kuma me za a yi da su a cikin kasar mu. Sako daga Nasir Kainuwa Hadeja. Shi kuma wannan sakon yace assalamu alaikum BOA Hausa dan Allah ku bamu dama dan mu yi kira ga matasan da Allah zai nufa da samun aiki a katafaren kamfanin nan na samar da abincin kaji da sauran dabbobi da aka bude a jihar Kaduna ta Najeriya da su jajirce wajen ganin an cimma nasarar wannan aiki kuma sirke kamfanin tamkar nasu na kansu. Sako daga Sani mai lange-lange waya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Shi ku wannan yace hakika sabon takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya ta saka kakabawa Koriya ta Arewa babu wani tasirin a zo a gani da zai yi domin masu iya magana na cewa sara da sassaka ba ta hana gamji toho. Koriya ta Arewa ke ci gaba da tauna tsakuwa domin ayata ji tsoro. Sakon ya zo daga hannun Usman Shitu Mahuta da Yahana Sekiri jihar Adamawa.
To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice ma'aikatan agaji na gaggawa da sojoji na musamman da ake kira National Guard da Turanci na can suna kokarin neman waɗanda suka makale a wasu yankunan jihar Florida da ke nan Amurka sakamakon guguwar Irma yayin da kasashen Faransa da Burtaniya suka yi alƙawarin ba da ƙarin agaji ga waɗanda guguwar ta shafa a yankunan su da ke tsibirin Caribbean. Majalisar Dinkin Duniya ta jigila abinci da wasu muhimman kayayyakin agaji ta jirgin sama zuwa tsibirin Antigua da St. Martin da Turks da kuma Caicos. Mukuwa guguwar ta kashe akalla mutane 37 a yankin Caribbean ta kuma ratattaka wasu daga cikin tsibiran da ke yankin ciki har da Barbuda inda aka kashe duk wato inda aka kwashe duk 'yan kasar zuwa Antigua.
Duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci. Sai canja da anjima za ku je mu dauke da wasu shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa din sashi Hausa na muryar Amurka musamman ma Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya ta kuma bada umurni Julie Gresham da injiniyan mu na wannan lokaci Malam Philip. Baba ya ku makirike sallama da ku. A huta lafiya amma kuma sai a dakace shirin yau da gobe.